sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararru assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 27 ga watan Satumba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa akalla mutane 11 ne suka rasa rayukansu bayan wani harin ƴan bindiga a jihar Zamfara. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Muhammad Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku himman kanin labaran jaridun Jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata kungiyar haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke da headquarter a birnin Paris na ƙasar Faransa ta ce tattalin arzikin duniya zai ci gaba da tafiyar hawainiya zuwa ƙarshen wannan shekara, kuma mai yiwuwa matsalar ta kai har baɗi. Kungiyar wacce ake kira OECD a taƙaice ta ce mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma tsare-tsaren China na daga cikin dalilan da suke haifar da tarnaƙi ga bunƙasa tattalin arzikin na duniya. Cikin rahoton da ta fitar, kungiyar ta ce an ɗan ga farfaɗowar harkokin kasuwanci bayan da ƙasashen duniya suka sassauta matakan yaƙi da cutar COVID-19. Amma duk da haka, bunƙasa tattalin arzikin na duniya zai ci gaba da tafiya a hankali zuwa ƙarshen wannan shekara, sannan daga bisani za a ga ƙarin tawaya ta yadda bunƙasarsa za ta tsaya da kashi 2.2. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta fito ƙarara ta kuma bi ta bayan fage ta faɗa wa Rasha cewa ta daina barazana da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Blinken ya yi wannan kira ne bayan da shugaba Vladimir Putin ya faɗa yayin wani jawabi da ya yi cewa Rasha za ta yi amfani da duk wata hanya wajen kare kanta. A cewar Blinken, amfani da makaman nukiliya za su haifar da mummunan bala'i ga ƙasar da ta yi amfani da su da kuma sauran jama'a da dama. Wannan martani na Amurka na zuwa ne bayan da Putin ya nuna alamu akwai yiwuwar Rasha ta kai harin makaman nukiliya yayin da ya ayyana shirin kiran fararen hula waɗanda za su shiga aikin soja don taimakawa Rasha a yakin da take yi da Ukraine, wanda aka kwashe wata 7 ana gwabzawa. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a ranar Litinin cewa tuni har wasu daga cikin fararen hular da aka kira don shiga yakin sun hallara a wasu sansanin sojin ƙasar. Sai dai Rasha na fuskantar ƙalubalen kayayyakin da za a gudanar da aikin horar da su. A halin da ake ciki, shugaban na Rasha a ranar Litinin ya baiwa tsohon jami'in kwantiragin nan na Amurka Edward Snowden takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Snowden shi ne jami'in da ya kwarmata bayanan sirrin gwamnati, ya kuma fallasa wasu ayyukan leƙen asiri, sannan ya tsere daga Amurka. Ɗan shekaru 39, Snowden ya kasance cikin wasu 'yan ƙasashen waje 75 da shugaban na Rasha ya baiwa takardar shaidar zama ɗan ƙasa, kodayake ya ce ba zai yada asalin ƙasarsa ta Amurka ba. A shekarar 2013, Rasha ta ba Snowden mafaka, kuma tun daga wannan lokacin ya koma ƙasar da zama. Tuni dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta mayarwa da Snowden martani kan karɓar shaidar zama ɗan ƙasar ta Rasha, inda ta mai shagaban cewa Rasha ta ba shi shaida ne don ta tura shi fagen yaƙi. Sai dai lauyansa Anatoly Kucherena ya ce Snowden ba zai kasance cikin mutum 300 da aka kira don su fito fagen yaƙi ba. Labaran nan zuwa muku dai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Juma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda a ƙarshen mako ne wasu 'yan bindiga suka kai hari tare da hallaka mutum 11 a cewar shaidu. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilinmu Sani Sha'ib Malumfashi.
Duk da ƙoƙarin da na yi na tuntuɓar kakakin rundunar 'yan sanda na jihar da kuma kwamishinan tsaro ta waya tun Lahadi, abin ya ci tura. Illa dai ina sanye da cewa DPO na Bukuyum tare da 'yan sa kai na yankin sun kai ziyarar ganewa idanunsu lamarin da ya faru. To amma wani wanda na suturta sunansa Sabili da dalilai na tsaro ya tabbatar mana da cewa mutane 11 ne wanda har ya zuwa yau ɗin nan aka san cewa an yi masa jana'iza.
Mutum 11 ne da su a kashe wanda sun ka kashe. Muyi na magana da wanda suka yi sallar gawa tare da shi.
Ɗaya sha ɗaya ne aka yi wa sallah.
To ni abin da na sani dai gaskiya kaji don ni dai wanda muka yi sallah ta gawa shi muka yi bayani da shi.
To amma batun da ake cewa akwai wasu mutane hudu a cikin gari wannan babu tabbaci game da wannan al'amari. Wasu na cewa ta yiwu makila tsoro da fargaba ne yasa ake ganin kaman cewa sun mutu. Ko da yake dai akasarin mutanen karamar hukuma baki daya da ma sauran wasu sassa na zamfaran ba wanda ke sanya yi magana a game da abin da ya shafi yan bindigan daji. Sabili da gudun abin da kaje ya dawo kana tare da mutum amma baka sani ba ko informer ne yaje ya ce wani ne yace to hakan ya sanya kowa yake dar-daren magana musamman da ɗan jarida. Amma duk da haka na samu tabbacin cewa wannan hali da yan bidiga suka kai na ramo gayya ne domin a kwanakin baya an sa kai a wannan yanki sun kashe masu zalatansu su biyu kenan wannan ramo gayya ce. Wani kuma abin da ya kara sanyawa wato aka ji tsit game da batun harin da aka kai na ranar Juma'a shine cewa wannan karamar hukumar Bukuyum tana da babban fili da kauyuka da dama wanda yake kuma galibin sun kasance akan hanyar da waɗannan mutane yan bindiga kan bi idan za su kai hari wani wuri.
Irin mugun daji ne ka sani Bukuyum ma dai tana cikin local gannan a Zamfara waɗanda dai kusan dai ko cikin magarin Bukuyum din babu titi da zai kai ka Bukuyum. To kaga shan wurin ko na tokama babu. Ba hanya.
Hakan ya sanya abin yake da wuya samun ƙarin bayani daga mutanen da abin ya shafi dangunansu na hari. San Shabi Malumfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gai da San Shabi Malumfashi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Mahmud dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin Iran sun ce sun tsare masu zanga-zanga 1,200 a ci gaba da dakile goren da ake yi wanda ya shiga dare na 10. Zanga-zangar ta samu asali ne bayan mutuwar wata 'yar kurtawa mai suna Mahsa Amini yayin da take tsare a ofishin wani rukunin 'yan sandan ƙasar da ke yaƙi da halayen da basu dace ba, inda aka zarge ta da saka hijabi ba bisa ka'ida ba. Akalla mutum 41 wannan zanga-zanga ta yi sanadiyar mutuwarsu yayin da hukumomin Iran suka tura jami'an tsaro don kwantar da tarzomar. Tunda dai wannan lamari ya sa dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasar ta Iran da ƙasashen yammacin duniya, abin da ya kai ga har Jamus ta gayyaci jakadan Iran kwana guda bayan da ƙungiyar tarayyar Turai ta nuna rashin amincewarta kan yadda jami'an tsaro suke amfani da ƙarfin da ya wuce kima, a kuma daidai lokacin da ita ma Iran ɗin ta kira jakadun Birtaniya da ƙasar Norway don kalubalantar su kan yadda kafafen yaɗa labaran ƙasashensu suke ba da rahoton boran. Wannan zanga-zanga ita ce mafi girma da ƙasar ta Iran ta gani cikin shekaru uku, lamarin da ya kai ga jami'an tsaro suke amfani da fetsar ruwa da harba sashen gaske wajen tarwatsa masu zanga-zanga, yayin da su kuma suke jifansu da duwatsu tare da kona motocin 'yan sanda da gine-ginen gwamnati. Kafa yaɗa labaran Somalia ta ce dakarun ƙasar sun fitattaki mayakan Al-Shabaab daga wani makekin yanki da ke tsakiyar ƙasar, a wani mataki da ke nuna samun nasara ga sojojin ƙasar. A yamma kwanan nan da suka gabata ne wata ƙungiyar mayakan sa-kai wacce ke samun goyon bayan gwamnatin Somalia ta kaddamar da hare-hare a yankin Hiran, abinda ya kai ga samun nasarar kwato da yawa daga cikin yankunan da suka fada hannun mayakan na Al-Shabaab. Wannan nasara da dakarun Somalin suka samu na zuwa ne kwana guda bayan wani hari da mayakan da ke da nasaba da Al-Qaeda suka kai wani sansanin horar da dakarun ƙasar, inda suka kashe soja ɗaya tare da jikkata wasu shida.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Nayi shirin mun sauko na duniya dan Allah mai sauraro kuma ga
cikiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma tsofofin bazana kota ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bari ina na husa ga zuciya na tafatin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan Musa ya zo in ɗan huta ni kwa na ce ban gaji ba. Haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so take gane ke kinyi matuwa tace akwai labarin da mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake ni fa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ka yayo ban yo ba garin Fulani ne a jamawan Yola na ce amanar kyawu a kai garin Yola na gani babatu ƙayar mutanen Yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki nayi gamo a soyayya na yo doki ni nai ga tan soyayya da akwai zaki na tantana sai na ji akwai wani birki da tantano nai ma ban tantance ba jana ce ganki mu haɗu da ke labari ki ba ni baki jiran da na ganki nake san in sake kallanki sai na ji tashin muryar nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar ba ni ba lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki nayi gamo a soyayya na yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki na tantana sai na ji akwai wani birki da tantano nai ma ban tantance ba aljana ce in ganki mu haɗu da ke labari ki ba ni baki jiran da na ganki nake san in sake kallanki sai na ji
wannan shirin na zuwa muku ne yake tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a gamfurar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iza shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Kwaɗayi ke ta da wulaƙanci, kike shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci.
Masarare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Sai ta shiga ɗaki haka to sai ya bi ta to kafin a shiga ya riga da ya cancaka mata muka. Mun ganta dai a kwance irin tana ƙaƙari haka irin ta yana yin sama-sama haka.
ana cewa dan China ya yanka ummita ya fita zai gudu aka dinga ihu barawo barawo aka kamo shi aka dada shi na
lalle lalle ai bincike a tabbatar an gama bincike shari'a ta hukunci akan sa wanda ya dace da shi
ya sun kai rahoto dole immigration za su dauki mataki da wannan bai faru
shirin wannan makon zai haska fitilar sa ne akan batun kisan gillar da wani dan kasar China yayi wa wata matashiya a Kano mai suna Ummu Kulsum Sani Buhari a dakace mu
fitina barki ta gaba ta fita Allah wa daran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta aka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ka
madalla masare kisan gillar da wani dan kasar China mai suna Gang Gongfang yayi wa matashiyar nan a Kano mai suna Ummu Kulsum Sani Buhari da ake yi wa lakabi da Ummita na ci gaba da haifar da martini da muhawara a tsakanin ƴan Najeriya da kuma ayar tambayoyi daga ƴan kasar baya ga haka manazarta a fannoni daban-daban na rayuwa kamar fannonin shari'a da dokoki da kurrukan zamantakewar bil'adama da kuma masana akan lamura da suka shafi harkokin diplomasiya da sauran bangarori na rayuwa na ci gaba da fashin baki game da wannan al'amari Asiya Sani Buhari dake zaman kanwa ga Marigaya Ummita tayi mana matashiya kan yadda aka yi har Mamusa Gang ya farwa ita Ummita a gidansu da ke yankin unguwar Kuntau a cikin birnin Kano
Tarmina zaune sun kaji nokin dan kofa shi ita ta ma san shi ne saboda ya mata text amma bata kula shi ba shige shi ko ku bude aiwana sai muka ki budewa to yayi kusan awa yana nokin sai muka dan ji shiru daga baya sai mamu ta fito muna falo sai take shawarwa ki kofa kon kasa kofan nan ne sai take cewa ai wane ne mama ya kamata ki je ki mai magana ya daina zuwa kofar gidan nan ki nuna bacin ranki to sai ta tafi tana zuwa tana bude kofan kawai sai ya shigo ya hankado ta ya shiga to ita kuma da ta ganshi ita din sai ta ce za ta kira police to ta fara kira haka shiga ne ba tai ba sai mu kuma duk hankalin mu irin ya tashi sosai sai ta shiga daki haka to sai bita to bintan da zai sai ya rufe kofa sai ya irin danne ta haka sai ya fara taka mata haka mun ganta dai a kwance irin tana kakari haka tana irin tana yin sama sama haka to an ce a tafi da ita a kaita asibiti to sai kuma ana cewa wai sai police sun zo to ashe kafin ma akai ta asibitin rayaya halin shi to fadan da suke yi kawai ba zai wuce irin yana son ganin ta ba tana yin irin baya baya da shi
ita ma dai wata mata dake makwabtaka da gidan su Ummita mai suna Hajiya Mama tayi karin bayani kan yadda al'amarin ya kasance
sai muka ji hayaniya ana cewa dan China ya yanka Ummita ya fita zai gudu aka dinga ihu barawo barawo aka kamo shi aka dada shi na to sai mazan layin wasu suka shigo suka kakkare gurin to muka ce mu su ba mu shi mu yanke hukunci domin irin wannan ta sha faruwa sai mu ji labari shiru in an kai su ga hukuma sai mu ji labari shiru to dan haka yanzu mu gaskiya fi sabilillah muna kira ga mai girma shugaban kasa da mai girma gwamnatin mu na nan jihar Kano da sarkin mu da hukumar malamai da ƴan majalisun mu da sanatocin mu siwa Allah siwa ma'aiki su fito su kare mana haƙƙin mu mata domin mata mu muke haihuwa ƴaƴan nan kuma azo ƴan sa alalata su wasu a kashe su su ba su tsira ba mu ba mu tsira ba jama'a ina zamu faran mu
nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda hukumar kula da shige da ficen baki ta Najeriya wato immigration ke faɗi game da wannan batu
a dare ka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa a Afirka mutum ne yantacci hanshaki kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne yi kona
masare yanzu haka da kungiyar ƴan China da ke hada-hadar kasuwanci a Kano wadda wakilin mutanen China a Kano ke jagoranta ta yi cir da Allah wade da wannan aika-aika na Mr. Gang kamar yadda ita ma hukumar gudanarwa ta kamfanin CCECC mallakar gwamnatin China wadda ke gudanar da aikin gine-gine a Najeriya suka yi Allah wadai da wannan lamari
ba mu ji dadin wannan abun ba dalili ko shine ita gwamnatin China har kullun yawanci aikace-aikacen da muke muna yin hadin gwiwa yawancin aikace-aikacen da muke su layin dogon nan su filayen saukar jirgin sama duk yawanci hadin gwiwa ne gwamnatin Najeriya da gwamnatin kasar China suna da alaka mai kyau wadda za a ce kowa yana amfanar kowa abin ne mana ciwo sosai ba mu ji dadi ba kuma 100% muna goyen bayan gwamnati duk hukuncin da ya kamata a yi mai lalle lalle a bincike a tabbatar an gama bincike shari'a ta hukunci akan sa wanda ya dace da shi
da yawa ana zargin cewa wasu daga cikin wato ƴan China da suke shigowa Najeriya su yi harkokin su ba su da cikakkun takardun izinin zama a Najeriya ya tsarin zama a Najeriya yake ga ma'aikatan ku
duk wani ma'aikacin mu da ka ganshi yana aiki na farko dai ma'aikacin gwamnati ne saboda kamar transfer akai mai a wannan department din yake yin aiki saboda haka a matsayin sa na ma'aikaci duk abin da ka sani kowace takarda da katin da ake cewa green card da residence permit duk abin da ka sani yana da shi kafin ya kare da wata 6 zaka ga an turo mai email an ce to zai kare ka je garin da kake wajen immigration a canja ayi kaza ayi kaza ayi kaza saboda ana controlling abin tunda ka cancin da abu ne tsakanin gwamnati da gwamnati
Alhaji Yunusa Hamza kenan jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin CCECC a Nigeria shin ko Mr. Geng ya cika sharɗin zama a Nigeria daidai da tanadar dan dokokin kasar kuma idan haka ne yanzu menene makomarsa a wurin hukumar kula da shigen baki ta Najeriya controller mai kula da ofishin hukumar a Kano Mustapha Ahmad yayi karin bayani
eh hakika mun san da zaman shi duk wasu sharuɗa da ya kamata ya zama ya zauna a Najeriya ya aiki ya cika su kuma lokacin da wannan abin ya faru immigration su suka fara zama jannan mun kama shi kuma ka san magana ce ta kisan kai da kama shi aka danka shi a hannun police da aka nuna barin ma ne sun jira da an kashe shi
me zaka ce game da bayanan da suke cewa kamar takaddun sa na wato na sharɗan zama a Najeriya wa'adin su ya kare bai kai ma ga wato sabunta su ba
ji wannan da ka san in abu ya faru irin wannan zaka dinga jin jita-jita wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗa shi wannan ya faɗa shi to mu a gaskiya a mu a iya shirin ma rekord namu yana da kaddo shi
ka ce ko jami'an ka ne suka fara zuwa wurin da abin lokacin da abin ya faru kuma ka ce kun je tunda zance ne na ai babban laifi kun miƙa wa ɗan sanda haka na nufin cewa hukumar immigration ta gama aikin ta kenan game da wancan batu shikenan
ba za mu ce mun gama wannan batu ba abin da kito gane ka san abu yana hannun kotu yanzu ƴan sanda sun shiga da shi kotu za a tume shi akan laifin kisan kai ka san kotu gaba take da komai so duk abin da kotun ba da shi sauransu in kotu na neman wani bayani game da shi wannan wanda ya aikata wannan kisa na tabbata immigration za su shi doka ta kamata a yi shi
idan mutum ya aika irin wannan yana shafar yanayin takardun da ya cike naku na zama a Najeriya ko kuma a kowanne zaman kansa yake
eh ato zai zama tuhumar shi akan prohibited immigrant a dokokin namu an ga karya dokokin immigration an zai kai kotu ba kawai da dauke ka ka ce ka kai fita ko kai bayan ba to shi kanshi wannan a ce immigrant sai wannan dan mu na mutum ne ga kotu abinda kotu ta yanke shi da zartar da shi a kai shi
controller wani kira zai wa al'umma musamman waɗanda suke da mabambantan ra'ayi game da waɗannan abubuwa da suke faruwa
kamar ita ma inda koyar mu ta mata sun ce mutum ne yana zuwa damun su ba sa so amma kaga ba su faɗa ba ko immigration ko police ba wanda na tabbata da sun kai rahoto dole immigration da su dauki mataki inda ma sun faɗi wannan abu cikin yaddar Allah da malam bai faruwa za mu bincika mu ga mun da ke da hakika ne suna faɗa za mu bincika mu ga matakin da dauka kai
masu sare karshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙin
a gai da Mahmud Ibrahim Kwali yanzu kuma lokacin ya sule mu na barma zai kawo mana sharhin jaridin jamhuriyar Nijar
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa gwamnatin Niger ta ayyana adadin kudaden da take fatan kashewa a shekarar 2023 kimanin miliyar ko kuma biliyan 3,245 da yanka na kudaden sefa ne ke kunshe a kasafin shekarar da ke tafe wanda a nan gaba bangaren zartarwa ke shirin gabatar da shi a gaban majalisar dokoki jaridar ta ce kasafin da gwamnatin ta kuduri aniyar aiwatarwa a badi ya zarta na shekarar 2022 da kusan kashi 12 daga cikin 100 wanda ainihi ya kunshi miliyar 2,908 kafin daga bisani a yi masa karatu na biyu don mayar da shi miliyar 3,123 na saifa jaridar Le Matinal na cewa ya kamata hukumomin Niger su dauki mataki domin tantance wanda ya kamata ya biya bashin biliyan 1,000 na saifa da aka ciyo a zamanin Isuhu Muhammadu don kwangilar shimfiɗa layin dogo jaridar ta ce tunda dai aikin ya faskara ya zama wajibi a Hamzar ta samo hanyoyin gano mai alhakin biyan waɗannan kuɗaɗe don kaucewa fadawa rikici makamancin wanda aka taɓa fama da shi lokacin da kamfanin Africa ya shigar da ƙarar Niger a kotu a bisa zargin kasar da laifin soke masa wata kwangila ba akan ka'ida ba jaridar Le Courrier na cewa yunkurin maye gurbin firam minister Niger Uhumudu Muhammadu ya haddasa rarrabuwar kawuna tsakanin gaggan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki lamarin da ake ganin shine ya haddasa tsaiko wajen garan bawul din da aka ayyana cewa shugaba Muhammad Bazoum na shirin yi wa gwamnatin sa jaridar ta ce firam minister wanda ya gaza tabuka abin azo a gani akan batutuwa da dama mutun ne wanda ake kallon sa a matsayin na hannun daman tsohon shugaban kasa Isuhu Muhammadu yayin da wasu kuma ke ganin baya iya katabus a gaban shugaban kasa Muhammad Bazoum a yau dai yan takara biyu ne ke zawarcin kujerar ta shugaban gwamnati wato wanda ke da goyen bayan Isuhu da wanda kawancan Musa Hamzari na masu goyen bayan shugaban kasa Bazoum suka fi aminta da shi mu karkare da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta ce matasan jam'iyyar PNDS tarayya sun yi Allah wade da yadda firam ministan rukon kwaryar Mali ya soki lamirin shugaban kasar Niger lokacin da yake jawabi a taron majalisar dinkin duniya wadannan kalamai na kanal Mega ba Muhammad Bazoum kadai suka shafa ba al'ummar Niger ce yayi wacin fuska domin su suka zabe shi a demokradiyance don ya shugabanci kasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a kai da malam don nan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
wata kungiyar hadin kai da bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke da headquarter a birnin Paris na kasar Faransa ta ce tattalin arzikin duniya zai ci gaba da tafiyar hawainiya zuwa ƙarshen wannan shekara kuma mai yiwuwa matsalar ta kai har badi kungiyar wacce ake kira OECD a takaice ta ce mamayar da Russia ta yi wa Ukraine da kuma tsare-tsaren China na daga cikin dalilan da suke haifar da tarnaki ga bunƙasa tattalin arzikin na duniya Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta fito karara ta kuma bi ta bayan fage ta fada wa Russia cewa ta daina barazana da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Blinken ya yi wannan kira ne bayan da shugaba Vladimir Putin ya fada yayin wani jawabi da ya yi cewa Russia za ta yi amfani da duk wata hanya wajen kare kanta. A cewar Blinken, amfani da makaman nukiliya za su haifar da mummunan bala'i ga ƙasar da ta yi amfani da su da kuma sauran jama'a da dama. Wannan martani na Amurka na zuwa ne bayan da Putin ya nuna alamu akwai yiwuwar Russia ta kai harin makaman nukiliya yayin da ya ayyana shirin kiran fararen hula waɗanda za su shiga aikin soja don taimakawa Russia a yakin da suke yi da Ukraine. Kafa yaɗa labaran Somalia ta ce dakarun ƙasar sun fitattaki mayakan Al-Shabab daga wani makekin yanki da ke tsakiyar ƙasar. A wani mataki da ke nuna samun nasara ga sojojin kasar a yan makonnin nan da suka gabata ne wata kungiyar mayakan sa-kai wacce ke samun goyon bayan gwamnatin Somalia ta kaddamar da hare-hare a yankin Hiran abinda ya kai ga samun nasara kwato da yawa daga cikin yankunan da suka fada hannun mayakan na Al-Shabab wannan nasara da dakarun Somalin suka samu na zuwa ne kwana guda bayan wani hari da mayakan da ke da nasaba da Al-Qaida suka kai wani sansanin horar da dakarun kasar inda suka kashe soja daya tare da jikata wasu shida
masu raro a nan muka karshen shirin mu na hantsi sai kuma candle asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kama koda yaushe za a yi jira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na boa@hausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ita na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.